بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متن نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر الإمام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه يجي متن نخبة الفكر وتتتن maganganu fi mustalahi ahli al-akhar game da bayani akan kaidojin malaman hadisi shi ilimi na mustalahu al-hadith shine kofa da zai iya shigar da mutum cikin farfajiyar masana hadisi koda mutum bai wayi gari ya zama masanin hadisi ba a ƙarshe to alal aqalla ya san irin yadda suke yin al'amuransu da irin kalmomin da suke amfani da su da irin tsarin ilimin su malam yace bismillahir rahmanir rahim rabbi zidni ilman wa yassir ya karim qala ash-shaykh al-imam al-alim al-allamah ar-ruhla farid asri wa wahid dahri wa shaykh mashayikhi wa misrihi bahrul fawaid wa ma'dinul fara'id umdatul huffaz wal muhaddithin شهاب الملة والدين أبو الفضل أحمد ابن علي ابن محمد ابن محمد الأسقلاني الشهير ابن حجر رضي الله عنه وأبقاه في خير وعافية ونفع بعلومه آمين وانا مقدم أزايري ونمي قبي واني ييتا وانا أنا جيوى سنيشي محمد ابن الشيخ موسى ابن عمران wani malami ne da ya rayu a zamanin Ibnu Hajarin yana raye shi ya kwafe wannan littafi da rubutun hannunsa shine yake faɗan wannan magana shi yake wa malamin wannan take yana cewa da sunan Allah mai rahama nake fara wannan rubutu Allah mai rahama mai jin ƙai ya Allah ka ƙara mini ilimi ya Allah ka yassare mini ya Allah mai karamci yace babban malami shehin malami ya ce malamin nan babban limami ar-ruhla malami wanda ya yawuta kasashe da garuruwa daban-daban umdatul huffaz malamin da ya wayi gari ya zama madogaran masana hadisi wal muhaddithina da sauran masu karatun hadisi shihabul millati wad-din wanda yake mishi laqabi da shihabul milla ko shihabuddin yular addini wato mai haskaka addinin musulunci Abu al-Fadli wanda yake al-kunyar sa baban Falalu Ahmadu dan Ali dan Muhammadu dan Muhammadu sunan sa Ahmad sunan baban shi Ali sunan kakan shi Muhammad sunan baban kakan shi Muhammad har ila yau al-Asqalani mutumin da asalin iyayen shi daga Asqalan Asqalan gari ne a kasar Falastinu a yanzu wannan shine cikakken sunan al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar an haifi al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar a shekara ta 700 ne da 73 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da shekarar miladiyya ta 1372 ya rasu a shekara ta 552 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaman kimanin shekara 590 kenan yau da rasuwarsa a lissafin miladiya an ce rasuwarsa a shekara ta 1449 wannan lissafin da ake 2021 ne tun yana 1449 Allah ya mishi rasuwa malami ne wanda a farkon al'amarin rayuwarsa ya fi ba da muhimmanci akan ilimin adabin larabci da tarihi daga baya kuma Allah ya haɗa shi da malam al-hafiz Zainuddin al-Iraqi rahmatullahi alayhi wanda shine malamin sa da ya kharraja shi a ilimin hadisi shi ya sanya shi a tafarkin koyon ilimin hadisi kuma Allah ya mishi budi akai ya zama ɗaya daga cikin a'ajibud duniya akan ilimin hadisi al-Imam Ibn Hajar da kanshi ya bada labari a littafin shi mai suna juz'un fi hadithi ma izamzama lima shuribala juz'i ne takhrijin hadisan dake bayani akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ruwan zanzam duk abin da ka sha kai addu'a Allah yana karba ya bada labarin cewa ya je kasar Makka har sau 1 sau 2 har sau 5 yana shan ruwan zanzam
yana yin addu'a yana cewa ya Allah ka sa na iya ilimin hadisi irin na al-Imam Az-Zahabi yace to kuma alhamdulillah ina jin a ciki na cewa lalle na iya wannan karatu yanzu yace ina ma da a ce na ce ne Allah ka bani ilimin hadisi da Ibn Az-Zahabi hasana adada buri daga babu shakka Ibn Hajar kamar yadda al-Imam Ash-Shaykh al-Albani yake fada cewa da Ibn Hajar da Zahabi wadanda musu tawayen malamai ne a hadisi guda biyu wadanda duk wanda yazo a bayan su to ko ya ki ko ya so ko yana kaunar su ko yana kin su sai yayi rawa da baza su a ilimin hadisi sai dai ko in yayi shuru kada yi magana a hadisi mabe sai magana a hadisi kuma yace ba ruwan shiga falalasu Allah ya musu baiwa Allah ya ba su ilimi Ibn Hajar tun yana rayi Allah ya bashi daukakar da sarakuna suna yin kyauta da littafansa idan sarki yana so ya wani babban malami ko babban wani sarki kyauta ta burgewa to sai sa aje a siyo littafin Ibn Hajar su za a aika wa sarkin a madadin kyauta daga wani abokin sa sannan mutane suka dinga zuwa daga garuruwa suna zuwa majalisin sa don sauraron karatun shi sannan Allah ya mishi fasaha a wajen magana da rubutu Allah ya bashi baiwar yin waka da riwayan waƙoƙi na malamai Allah ya bashi ƙwarewa akan sanin tarihin da da tarihin zamanin sa sannan Allah ya bashi dama ya zauna zarman karantawa da rubuce-rubuce ya da littafai da yawa da yawa masu albarka ƙwarai da gaske wanda galibin mu muka sani irin su Bulughul Maram irin su Fathul Bari irin su Hudas Sari irin su At-Taqrib irin su tahzibu tahzib irin lisanul mizan ga sanan da yawa da yawa ba mahali da za a ta magana akan su Allah ya bashi baiwa kwarai da gaske Allah ya gafarta mishi babban dalibin sa Imam Sakhawi yayi tarjuma sa yayi tarihin wannan malami a cikin littafi mujalladi biyu shine littafin da yake kira da suna al-jawahir wa durar fi tarjumati Sheikh al-Islami Ibn Hajar Allah ya gafarta musu su duka gabaki da su wannan a take cike nan kware da gaske game da wane ne Ibn Hajar Ibn Hajar yace malam yace radiyallahu anhu Allah ubangiji ya kara masa yaya kalmar radiyallahu anhu addu'a ce da asali ake masahabai game da Allah yace yayi da su idan aka yi masahabai sai da ma'anar ta ana taqrir ana tabbatar da abinda Allah ya ambata da cewa yayi da su idan ku aka yi ma wani sahabi sai zama addu'a ce kenan ana cewa Allah ubangiji ka yadda da wani malamai suka ce ya halasta ta babin addu'a amma ta babin tabbatarwa bai halasta sai ga wadanda Allah ya tabbatar musu yace wa abqahu fi khairin wa afiyatin Allah ka banzar da shi a rayuwa cikin alkhairi da kuma lafiya wannan yana nuni zuwa ga cewa lalle sanda kai wannan rubutun yana rayi wa nafa'a bi ulumi Allah ka amfanar da mu da ilmomin sa amin ga asalin maganar shi malamin yace alhamdulillah الذي لم يزل عالما قديرا وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا مالك ابن حجر يجي بوديا تتبتك الله الذي لم يزل عالما قديرا وان الله بيكشي بشكين إلمي ينادى إلمن صدق أدر السبس كشيبا وصلى الله على سيدنا محمد يا الله كي صلاتي لسلم على شكبان وعندما محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله إلى الناس وأن الله يكوش دواك متاني بشيرا ونذيرا لن يموسى البشر إذن سنعيك الخير إلى السماء الجنة كما يقرقائيك وأن نسكي أيك بنزا جوا الله ذي يموسى القوة وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا Allah ka yadda salati da sallama ga mutanen gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama matan shi da zuriyarsa da kuma sahabbansa Allah ka yi musu salati da sallama mai yawa amma ba malam yace bayan wannan takaitacciyar mukaddima fa inna tasarifa fi istilahi ahli alhadith kad kasurat hakika da tafai da aka rubuta wajen bayani akan tafarki da tsarin malaman hadisi kad kasurat sun yi yawa akwai da tafai da yawa da aka rubuta wa busitat akwai wanda aka tsawaita magana a cikin su wa ikhtasarat akwai wanda aka takaita malaman hadisi tun daga kan al-Imam Abu Muhammad Ar-Ramu Hurmuzi wanda shine ake cewa farkon malami da ya rubuta littafi a mustalahul hadith shine al muhaddis al fasil bainar rawi wal wa'i da kuma na bayan shi musamman irin su al khatib al baghdadi al imam al khatib al baghdadi ya rubuta maganganu da littafai da yawa akan mustalahul hadith akwai al kifaya fi ilmi al riwaya akwai masail da yin ga dauka kowace mas'ala sai ya mata littafin ta daban mana mursal littafin shi daban munqadi littafin shi daban mudrat littafin shi daban haka yana da rubuce-rubuce da yawa musu'a akan musalahul hadith sannan su al qadi iyad mai al ilma da wasu su har aka zo kan ainihin wato wannan sharar malami da yake cewa ibnu salah ashhar zuri wanda yayin tafi al muqaddima wannan tafi nashi asalin shi kamar da malami suka bada labari yana gabatar da lakcoci ne ga dalibansa a darul hadith al ashrafiyya wanda ke kasar dimashqa daga baya aka hada su suka bada tafi wanda yake bolin guda haka babban mujallaji sai zama malamai da suka zo a bayan sa kamar da ibnu hajar yake ambata a wani waje wanda ba wannan ba sai suka zama gaba daya su sun zama kamar sun dogara da shi ne wajen ayyukansu wani ya yi sharhi wani ya yi takaitawa wani ya juya shi zuwa waƙe wani ya maida zance da martani akan abubuwan da yake ganin suna da bukata zuwa ga haka aka samu al-Imam an-Nawawi yayi at-taqrib aka samu Ibn Hajar yayi an-nukat al-Ibn Salah aka samu al-Iraqi ya maida shi waka ita ce alfiya ta at-tankira wa at-tafsira malamai suke ta yin aiki akan wannan tafi wasu sun tsawaita kamar yadda ya ambata irin as-Sakhawi yana da tsawaitawa a cikin littafin sa na tawjihun nazar haka nan as-Sawi a cikin littafin sa sharhi alfiya sannan Amir Sanani shi ma ya tsawaita a anashi haka nan wasu malamai kuma suka takaita kwarai da gaske takaitawa kamar yadda Zahabi yayi a cikin al-Muqila ko kamar yadda malamin sa wato wannan kenan Ibn Daqiq al-Aid yayi a cikin nashi littafi to yace sun yi yawa kuma akwai masu fadi akwai gajiyo dan haka wanda yake son koya a karon farko sai ya rasa yaya zai idan abu yayi yawa sai ka rasa wanda zaka dauka yace fasalani ba'd al-ikhwani an ulakhisa lahum al-muhimma min dhalika sai aka samu su dalibai sai suka roke ni cewa Allah gafarta malam ba za mu iya bulle daga fannin duka ba sun yi mana yawa gashi lokaci yayi karanci ga himma ta yi karanci ga kasala ta rufe mutane tun a wancan zamanin kenan fi da shekara 500 shi da ka taimaka mana ka mana wani abu da zamu dogara da shi wanda yake kankani zamu fahimci bayanan da cikin sauki fa ajabtuhu ila su'alihi sai na amsa ba mai wannan tambayar bukatar sa raja'a lin diraji fi tilkal masalik dan ni ma ina fata in shiga cikin wannan babu na marubuta a musalawar hadisi fa aqulu sai ji zamu ga cewa maganganun da yake yana yin su a takaice kwarai da gaske dan haka shi ma da kanshi sai da ya bukaci zuwa ga kuma ya zai musu sharhi da kanshi yayi shi littafin nan shine nuzhatun nazar bi sharhi nukhbatul fikr da kanshi yake cewa da nace kaza ga abinda nake nufi da nace kaza ga abinda saboda wannan takaitawar tayi tsanani ta fi kama da al-ghaz sai tayi kama da littafai irin muktasar muktasarul khalil na fiqhul malikiyya da littafai irin at-tashil na nahwu na ibn malik da ire-iren su da irin akhsarul mukhtasarat na fiqhu a madhabin hanabila idan aka takaita abu yayin tsanani sai zama wanda bai da background wanda bai da khalfiyya a mustalahul hadith misali to fahimta wannan ko dai a zo ai ta bayani da yawa kaga abinda aka nufata na takaitawa ba a samu ko kuma a takaita mishi sai zama kuma indai bai da khalfiyya to ba zai gane me yake nufi wannan shine halin tafi don haka malamai ba sa karantar da shi a takaitu akan shi kalai ko dai a karantar da wasu littafai sannan sai a zo shi kuma a yi kamar wani refresher kamar maimaili ko kuma a karantar da shi tare da sharhinsa alal aqalli shi wannan nuzhatun nazar Allah ya samu dace yace al-khabaru imma an yakuna lahu turqun bila adadin mu'ayyan aw ma'a hasrin bima fawqa al-ithnayn aw bihima aw biwahid al-khabar shi hadisi da za a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza ko ya aikata kaza ko ya ga ana kaza bai hana ko siffa kaza ta manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallama siffar halitta ko siffar dabi'a wannan shine al-khabar al-hadith to kai da kake rayuwa a yanzu ta wace hanya ka samu wannan hadisin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dai kai baka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba baka ga wanda ya ganshi ba baka ga wanda ya ga wanda ya ganshi ba daga wannan zamanin da muke rayuwa karni na 15 na musulunci idan kana neman isnadi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi sai ka buƙaci mutum 20 kuma ka mutu shi to yaya hadisi yake zo mana shine imma an yakuna lahu turqul ko dai hadisin yazo ta hanyoyi da yawa bila adadin muayyan hanyoyin nan ba a iya iyakance su da adadi sananne aw ma'a hasrin ko yazo ta wasu hanyoyi takaitattu ko an yi kididdige su bima fawqa ithnayn su zama sun wuce biyu aw bihima ko su takaitu akan hanya biyu aw bi wahidin ko hanya daya hadisi na iya zuwa ta hanya kwaya daya gyal abu sai a ga sahabi daya ya ba da labarin wannan hadisin daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma idan aka bi sawu sai a tarar bayan wannan sahabin guda daya an sake samun wani shi ma sahabi ya ba da labari daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga sun zama biyu kenan kuma aka sake bin sawu ana iya sa'a sai a sake samun wani sahabi na uku shi ma ya ba da labari kaga shine bima fawqat nay uku ko huɗu ko biyar ana nan idan suka taru suka yi yawa har yawan ya wuce abin da za a yi kididdigewa shine da yace bila adadin muayyan don haka ana raba hadisi ta wannan fuska izuwa ga wato fuskoki mabambanta wanda zai mana bayani akan su ta wace fuska ta fuskar adadin masu riwaya to adadin masu riwayan nan za a fara da gabas sahabbai ne sahabi nawa suka ba da labari daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wuri zama daya ko su zama biyu ko sama da biyu ko su zama da yawa kaga mun samu kala hudu kenan akwai mai daya akwai mai biyu akwai mai sama da biyu shine da uku da hudu da biyar da makamantansu ko kuma wanda za a kira shi da suna yawa kawai to zai mana bayanin su fal awwal al-awwal ana shine mai yawa din nan da yace ba a san adadin su ko ba a iyakance adadin su ba al-mutawatir malaman hadisi suna cewa shi al-mutawatir wato hadisin da bayanin shi yazo ta hanyoyi da yawa a samu cewa sahabi wajen guda 10 ko makamantan su sun ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma sun ba da labari sun ce sun ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ya aikata kaza ko ya faɗi kaza ko yana yin kaza su ma su gaya ma tabi'ai masu adadi da yawa haka tabi'an nan su ma su gaya ma atba'ut tabi'ina masu adadi da yawa haka atba'ut tabi'ina su ma su gaya ma man duna atba'ut tabi'ina su ma da yawa haka sai kuma tabakar malamai marubuta su Bukhari su Muslim su Malik su Abu Dawud su Tirmidhi su Nasa'i su Ibn Majah su Ahmad Ibn Hanbal su Baihaqi su Abu Dawud al-Tayalisi su Abul Qasim al-Tabarani su Abubakar Ibn Abi Shayba da makamantan su su ruwaito su ma haka a cikin littafin su a sama hadisin ya zo ta kowace hanya wato labari daga mutane masu yawa sun baiwa mutane masu yawa su ma sun baiwa mutane masu yawa har zuwa waɗanda suka taskace a cikin littafin su sai a ce sunan shi mutawatir wato hadisin da zai ta hanyoyi da dama akwai hadisi da yawa mutawatirai al-Imam Suyuti ya musanta shi musamman kafin shi wasu sun yi irin hadisin labarin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yana shafa akan kofi irin hadisin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya muni kariya ya jira gidan zaman shi a wuta irin labarin hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ranar alkiyama shi da kanshi Annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi ceto irin hadisan da ke bayani akan azabar kabari ga sunan da yawa malamai sun tattauna akan su to wannan shi ake cewa al-mutawatir yace al-mufidu lil ilmi al-yaqini idan ka samu hadisi mutawatir to yana nuna cewa da gaske Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana zaka iya rantsewa da abin da zai kashe ka kamar kana wajen aka yi cewa lalle wannan abin ya faru din labarin da aka ce mutane da yawa sun zo alin birnin Yamai sun ce an yi wani abu jiya a wuri kaza mutanen sun yi yawan da ba zai yiwu a ce sun haɗu ne a wani wuri suka yi meeting suka ce mu tsara wannan bayanin ba kowa zai ya faɗa daban-daban aka ji labarin su iri ɗaya ne cewa a wata anguwa a wuri kaza wani abu kaza ya faru lallai tabbas wani abu ya faru alal misali yanzu wannan misalta da Najeriya ƙasar mu da nafi sani na san mafiya muna da labarin Shehu Dan Fodiyo Allah ya gafarta mishi cewa an mayar malami mai suna Shehu Dan Fodiyo fiye da shekara 200 ya yi wa'azi ya yi jihadin shi ma ya shigo wannan yanki na Nijar ko kaga anan ba wanda ya taba ganin shi ba wanda ya taba ganin wanda ya gan shi amma labarin shi ya zo ta ko ina baka isa ka ce wannan labarin ƙarya ba sai dai idan kwakwalwarka ta murkici akwai wani abu a hankalin ka sanan zaka ce ƙarya ne ba a taba wani mutum mai suna Shehu Dan Fodiyo ba wanda ya gareta wannan ko to shine labari al-mutawatir ko mun gane ya zo ta hanya da yawa da yawa wanda suka gan shi sun baiwa wanda suka gan su labari su ma sun ba wasu labari har ya iske mu wannan shi ake cewa al-mutawatir bi shurutihi yana da sharuɗa sanannu na farko cikin sharuɗin sa ya zama adadin su da yawa ya zama cewa ba zai yi su haɗu akan ƙarya ba ya zama cewa adadin akwai shi a cikin kowace gaba sannan ya zama labarin da aka bayar labari ne wanda a hankalci abu ne mai yiwuwa in aka bada labari ko da ya cika wannan shurda ya zama hankali baya karɓar sa to ba za a karɓa ba na'am yace wasani nau'i na biyu al-mashhur shine wato wanda yake da adadi sama da biyu din ko shine al-mashhur huwa al-mustafidu ala ra'ayi wasu malamai suna ce mishi al-mustafid da aka da mashhur da mustafid suna iya daukar ma'ana daya suna iya kuma bambanta a kuma malaman da suka bambanta su wa tharisu na uku shine mai hanya biyu shine al-aziz wato wanda yake da hanya biyu walaysa sharban lis-sahih ba dole ne sai hadisi ya kai hanya biyu ba khilafan liman za'ama yace sabanin wanda ya faɗi haka wanda ya faɗi haka yana ishara zuwa ga wata magana ta Imam Abu Abdullah al-Hakim an-Naysabi a littafin shi mai suna ma'rifatu ulumul hadith al-Imam al-Hakim mai musaddara na da littafi kuma mai suna ma'rifatu ulumul hadith wanda na da daga cikin littafai muhimmai a ilimi na hadisi ne al-Hakim ya rasu da shekara ta 405 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malami ne mutakaddimi jiddan Allah ya gafarta mishi to wannan magana da ya faɗa malamai sun mishi jayayya kuma sun kada shi cewa ba sharadi ne sai mutum biyu ba in an samu mutum ɗaya ma ya wadatar warrabi'u na hudu ɗin shine mai hanya ɗaya shine al-gharib hadisin da ake ce mishi al-gharib waɗannan musalahat ɗin kamar yadda malamai suke faɗa ba dole ne sai an fassara su zuwa yaran ka kai da ka sani ka fahimci dai me ake nufi da su ta yiwu an fassara su zuwa yaran da kake fahimta alal misali yanzu Hausa ko Zabarma ko Faransi za ka iya jin su kuma sun ba da wata ma'ana daban to ka fahimci sai da suke al-mutawatir al-mashhur al-aziz al-mustafid ina fata mun gane wannan wa kulluha waɗannan dukansu siwal awwal in banda na farko wani daga farko al-mutawatir ko ahad ana ce musu ahad don haka sai ka fahimci abin da yake nufi hadisi ta hanyar da ya biyo mana akwai hanya guda biyu akwai mutawatir akwai ahad mutawatir yanzu za a ajiye shi daga nan ba za a yi magana akan shi akwai al-mutawatir lafzi akwai al-mutawatir ma'ana wanda lafazin shi yayi tawatur kamar man kadaba alayhi muta'ammil akwai wanda ma'anarsa ya tabo mutawatiri kamar hadisi shafa'a kamar hadisin shafa'a kan hufi to su hadisai al-mutawatirat babu ruwan malaman hadisi da su ta fuskar bincike akan inganci ko rashin inganci duk hadisin da ya cika sharadin mutawatir to ya cika sharadin inganci kan jawaz al-qantara duk abin da ake magana akan bincike na rijal magana akan illa magana akan ittirab magana akan al-ikibar magana akan shawahid tashih tad'if da wane ne duk wani kanikanci da malaman hadisi suke sanya shi ne akan ahadith al-ahad su ne waɗannan nau'o'i guda uku da malai dunkule su yace ahadun hadisi ne ɗayan ku wato mashhuri nau'i ne na ahad aziz nau'i ne na ahad garib nau'i ne na ahad mustafid nau'i ne na ahad ina fata muna ganewa yace wa fiha a cikin ahad ake samun al-maqbul wal mardud hadisin da za a yi watsi da shi da hadisin da za a karba al-maqbul shine wanda ya cika sharuɗan karbe sai a karba wal mardud shine wanda sharuɗan karbe suka karye sai a aje shi a gefe ba za a yi aiki da shi ba ba za a kafa hujja da shi ba yace bi tawaqqufi al-istidlal biha ala al-bahth su waɗannan ana ce musu maqbul da mardud ne saboda karban su da kafa hujja da su yana tsaye ne alal bahthi sai bayan bincike an ahwali ruwati game da halayen mazajen da suka ce sun ji daga ware ware ya basu dunal awwal banda da farkon can banda mutawatir wa qad yaqau fiha ma yufidu da ilma an nadari bil qara'in alal muftar hadisi ahad ana iya samun wani abu da zai kara musu karfi wanda riba da al-ilm an-nadari can mun ji akwai al-ilmul yaqin ilmul yaqin shine abinda kamar da muka ambata bai yiwa ka karyata idan kai magana bai da zaka ce wallahi muryar nan ba muryar ka bace in ka fara zaka ka sake ta digo ka san muryar ka muryar ka ne in ka kalle kanka a madubi ba kai zaka ce kai karya ne ba ni bane sai dai ka shawa giya to wannan shine al-ilmul yaqin wannan hasken da rana ba kai sai kare ta shi ba baya bukatar hujja da ka ilmi ne yaqin abinda ka gani ka san shi sani na gaskiya to akwai al-ilmun nazari ilmul yaqin an yi tarayya kowa ya san shi duka masu hankali su san ilmul yaqin amma ilmul nazari to yake banta ga wanda suka yi nazar din yanda ilmi game da magani to masanin magani ne kawai ya san shi ilmi game da haidan marasa lafiya da yi musu operation surgery wanda ya san wannan shi ya san shi ilimin lissafi mathematics wanda ya san shi kawai shi ya san shi baya tarayya da sauran mutane a sanin wannan ilimin shi kuma ya san ilimin ne ta hanyar koyo da bincike da nazari har ya iya kuma gane ilimi ne na khawas shi yake cewa ilimin nazari wato ilimi da ake koyon shi a iya shi wannan ilimin shi ma a hadisi malaman hadisi suka ke fata da shi wanda za su ce kaza ya inganta kaza bai inganta ba kaza daidai ne kaza kuskure ne yana da kyau mu sauran mutanen gari mu san wannan mu daina musu katsalanda a cikin abin da suka iya kamar yadda idan kai mata ka asibiti ba ka yi ma doktor katsalanda ka ce kai ga abin da kake so a mata ko ga san da kake so ta haihu shine ya san wannan kuma ka yarda cewa kai mukallidi ne a game da shi to haka yake mata mu kyalama malaman hadisi su yi shi sun ce kaza ya inganta ta suni dama Allah ya wakilta a wancan ya sun ce kaza bai inganta ba su Allah ya wakilta kamar ci mu bai da ba ya saba wa hankalin mu ya zai su ce kaza kaga ai a wannan zamanin mutane suna wannan gangancin suna shiga harkar da tabbas da bakarbun su da ka ba su ta lafiya to da ka al-ilmu an-nazari shine ilimi wanda ake iya riskashi ta hanyar koya to ana samun hadisai su zama suna bayar da al-ilmun nazari mai karfi bil qara'in da wasu qara'in alal muftar misalance mafi kyau da aka zaba abin da yake nufi shine bayan an gama bincike an gano mazajen da ke cikin isnadi kaza sun tabbata irin wanda ake karbar riwayar su ne an kuma karba to amma fa ba a da tabbas din keke da keken cewa yadda maganar nan take haka ta zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ana kyauta daga so ne domin shi Qur'ani shine yake da wannan irin tawakkul cewa wannan shine lafazin da Jibril ya kawo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya karantar da sahabbai su kusa ka dan Qur'ani shi mutawatir to amma akwai hadisin da ya inganta amma ko an tabbatar da lafazin haka yake ko akwai kuskure abu ne mai yiwuwa saboda dan adalci to amma wasu abubuwa da ke zuwa su ƙara mishi ƙarfi daga cikin su shine samun hadisin a cikin littattafai masu inganci wanda an san malaman da suka rubuta su sun yi musu aiki dare da rana wajen inganta su a samu hadisi ahad amma Bukhari da Muslim su ruwaito shi, to za a ƙara jin nutsuwa kan cewa lallai da gaskiya kai yake. Kamar idan kai jarabawa na lissafi misali, ka samu amsa da kake nema a littafin mathematics, za ka yi koma kuma akwai dalilul ajriba, dalilul askiya, ba san da kake mishi da Faransai wato na'am hint ko ka san amsar amma baka da tabbacin ko daidai ce, ka dai iya kokarin ka na solving ta. Idan ka koma ka ganta cewa ta yi daidai, za ka ƙara jin da zuwa, ko ka samu karina akan cewa ta yi daidai, ko ka duba a wani formulae ko wani calculator sai ka ga amsar, ko kuma ka ji wani shi ma a kusa da kai ka tambaye shi wani amsa ka samu, sai ka ga kun samu amsa ne da karai ƙarin hanyoyi kenan ko. To haka hadisi ma malaman hadisi suna da wannan, kuma malami ya inganta hadisi sai ji labarin wani ya inganta, zai samu ƙarin fa'ida cewa lallai abin da inganci a shi. Ba an ce lokaci ya abin ya san masu yi wani na ta yin sauri ne ba haka, kada kawai ta bayani. To wallahu musta'an, labasa ne bar mu bar wannan bayanin sai mu dan samu gurin tsayawa. وقد يقو فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار ثم الغرابة أبدا كتب على حيث الغريب إما أن تكون في أصل السنة قلت لما أين أصل شيني واتو توشن إسناد واتو إند صحاب يكي كنا إن قد يكي إسناد تن إند صحاب يكي إذا مالك يجب سالي حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر سن عند ابن عمر كشيني توشي بسنادي نشيني طرف كنشيكي تو أتشان سي ذما ابن عمر لي كدي يرويتو تو يذما غرابة كنان في أصل السنة أو لا كوكما غرابة ذما با أصل السنة دي ما واتو أتشكين إسنادي نيبا أتشان كرشيبا كوكما تشمر بشبا. فالأول wanda ya zama garaba shi asalin isnadi ne, ana ce mishi al-fardul mutlaq, sunan shi kenan. Hadisin da sahabi ɗaya ruwaito, ana ce mishi al-fardul mutlaq, kama hadisin da al-a'malu bin niyyat, Umar ne kadai ya ruwaito shi radiyallahu anhu. Wasani na biyu al-fardul nisbi, wato al-fardul nisbi shine ya zama sahabbai biyu ko uku su ruwaito, amma da aka zo kan tabi'i ko a tuba tabi'i ne sai zama mutum ɗaya, sai a ce to yanzu fardun ne bin nisbati li hadha rajul, ko ya zama mutanen gari ɗaya kawai, mutanen Basara kadai ko Kufa kadai ko Madina kadai su aka sani da hadisi, sai a ce fardun bin nisbati li balad kaza. Sai ya ce wa yakunu itlaqul fardiyyati alayhi, al fardun nisbi ba a cika ce mishi al fardu kadai ba, sai an ce al nisbi الفرد المطلق أم كتشي مشي الفرد إذا أكا تشي غريب أم بنبن واتو الغريب المطلق أما أنا تو أتشي نسبي سي أم فد نسبي دم با أتشي فرد كوي أيشو كو أتشي غريب كوي أيشو ما كتشي فرد كو غريب كوي تو حنك للمي كراتو ينازو أكل الغريب المطلق كو الفرد المطلق idan ana son ɗayan to sai an yi taqyidi da sifa. Wa khabarul ahadi bi naqli adlin tam bi dhabti muttasil as-sanadi ghayra mu'allin wa la shadin huwa sahih li dhati, anan da muta shi insha Allah ga darasi na gaba. Wa khabarul ahadi bi naqli adlin tam bi dhabti muttasil as-sanadi ghayra mu'allin wa mu'allalin wa la shadin huwa sahih li dhati. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.